This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko a watan Yuli shekara ta 2024. Da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a safiyar yau ga Hawwa da kanin labarai.
Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kai na kusan karni 2.5 na ranar 4 ga watan Yuli. Yan sandan tarayya na kasar Brazil sun kama tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar kawancin tsaro ta NATO na shirye-shiryen cika shekaru 75 da kafin kuwa.
To a gaishe ki, Majalisar Dokokin Najeriya ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniyar kuɗi da za ta take dokar ƙasa ba. Biyo bayan rattaba hannu da Najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kuɗin dalan Amurka biliyan 150. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Za mu kuma nazarci kai komo da ake yi tsakanin gwamnatocin waɗansu jihohin arewacin Najeriya da sarakuna. Yau kuma a shirin manuniya daga batun fadda sawun kuɗin al'umma a jihar Kaduna.
Gwamnati Nasiru Ɗanrufai ya san kotuna da amfani. Bayan lokacin da yake gwamna, kotu ta hana shi koran ma'aikata, ya kora. An hana shi rusa gidajen mutane, ya rusa.
Zuwa dambarwar siyasa a jihar Zamfara.
To ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya take yi
to sai ku kasance tare da na ikara zuwa anjima a cikin shirin amma kafin nan ga Hawwa da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Alhamis Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kusan karni 2.5 hutun ranar 4 ga watan Yuli da ta kasance ranar da ta ayyana cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da yin tsatsatsi na haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. An yi faretin murnar demokaraɗiyyar ƙasar a ko'ina a faɗin Amurka. Yancin faɗin albarkacin baki, yancin kaɗa ƙuri'a ko akasin haka, da yancin yin addini ko akasin haka. Bikin na ranar 4 ga watan Yuli biki ne na kuma tabbatar da zama ɗan ƙasa Amurka. Kimanin mutane 11,011 ke zama 'yan ƙasar ta Amurka a hukumance a makon da ake hutun gudanar da shagulgulan adadin da ya ninka a kan na shekarar da ta gabata. Hukumar ɗan ƙasa ta Amurka da ta shige da fice ta shirya bukukuwan rikidewa zama ɗan ƙasa har 195 a sassan duniya tsakanin ranar 28 ga watan Yuni da 5 ga watan Yuli. Yan sandan tarayya na ƙasar Brazil sun kama tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga ƙasar Saudiya a lokacin yana ofis, cewar wata kafa da ke da masaniya a kan zarge-zargen. Wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai ba ta ba da cikakken bayani takamaimai ba a kan laifukan. Jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a sa kai sunayensu saboda ba su da hurumin yin magana a kan batun a bainar jama'a. Har yanzu dai kotun kolin ƙasar ta Brazil ba ta amsa rahoton da ke ɗauke da hukuncin tabbatar da aikata laifukan ba daga hannun 'yan sanda. Da zaran ta yi hakan ake sa ran babban mai shigar da ƙara na ƙasar Paulo Gonet zai shiga aikinsa, inda zai yi nazarin bayanan sannan ya yanke shawara ko zai shigar da ƙara da tilastawa Bolsonaro tsayawa a gaban kuliya. A yayin da ƙungiyar tsaron kawancin tsaro ta NATO ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa, ƙungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin Indo-Pacific. A yayin wata hira da muryar Amurka, Stephen Flanagan, babban jami'i a ƙungiyar bincike da nazari ta RAND, ya ce ƙungiyar ta NATO ba ta taka wata muhimmiyar rawa ba kan sha'anin tsaro a yankin Indo-Pacific. Amma ya ce NATO da ƙawayenta na fahimtar ƙarin buƙatar da ke akwai na ɗaukar matakin aiki tare a yankin. Flanagan, wanda ya taɓa aiki a matsayin babban daraktan kwamitin tsaro na ƙasa a lokacin gwamnatin Obama, ya ce wasu ƙasashen NATO da ba kasafai suke aiwatar da aikace-aikacen soji a yankin na Indo-Pacific ba, irin su James, a yanzu sun fara aikewa da jiragen ruwa domin taka burki ga zaluncin China a yankin. Flanagan ya kara da cewa daga cikin matakan da kungiyar ta NATO za ta dauka ba tare da zira jiki ba su ne na aiki tare game da al'amuran da suka shafi sararin samaniyar Russia da China da aiki tare wajen kauce ma bayanai marasa sahihanci. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Ka da yi nisa nan gaba kadan Hawwa za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda majalisar dokokin kasar ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniya ta kudi da za ta take dokar kasa ba, bayan rattaba hannu da gwamnatin Najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kudin dala Amurka biliyan 150 da ake cece kuce akai. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana.
Yarjejeniyar haɗin gwiwa ce tsakanin kungiyar kasashen Turai ta European Union da kuma membobin kasashen Afrika, Caribbean da Pacific. Najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. Amma an fara tattaunawa kan yarjejeniyar ne a shekara 2018 a taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 73. Kasashen kungiyar EU 27 da ta kungiyar kasashen Afrika da Caribbean 79 sun rattaba hannu a garin Apia ta kasar Samoa a ranar 15 ga watan Nuwamba na shekara 2018. Wannan yarjejeniya tana da batutuwa 103 a ciki har da amincewa da mu'amalan mace da mace ko namiji da namiji wanda aka fi sani da auren jinsi. To sai dai Najeriya ta rattaba hannu ne bayan nazari da tuntubar kwamiti da ma'aikatar kasafin kuɗi ta tarayya da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin kasashen waje da gwamnatin tarayya suka yi, inda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗa 103 da suka saba wa kundin tsarin mulkin kasar na 1999. To sai dai abin da ya dauki hankali shine wani rahoto da ya nuna cewa yarjejeniyar tana da wasu sharuɗa da suka tilastawa kasashe masu tasowa su goyi bayan al'ummar da ke mu'amala da jinsi ɗaya don samun kuɗi da sauran kayan tallafi daga membobin kungiyar da suka riga suka ci gaba. To ko majalisar kasa tana da labarin waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan 150 gagara ba dan majalisar dattawa kuma ɗaya cikin ayan kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Alin Dume ya bayani cewa
yau ne dai na karanta a jarida ana cece kuce kuma ana korafe-korafe akan cewa bai kamata Najeriya da wayansu kasashen da su dama tun da fari suna condemning wannan auren jinsi da sauransu nan a ce bashin da za a bayar sai an yarda da haka din mutane ba za su yi, mu ba za mu yarda ba. Kuma na farko kundin mulkin kasa ya tanadi cewa dole ne shugaban kasa ya nemi amincewa majalisa tukuna ya dauko wani irin bashi ko na cikin gida ko na waje.
Amma ga shugaban kungiyar Sisla da ke inganta ayyukan majalisu kuma babban shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ya yi tsokaci cewa
ina ga cewa su shugabannin Najeriya a yanzu ganin cewa suna da yunwar neman su ga cewa an karbe su a duniya za su iya rattaba hannu su amfani da duk wani tsari da zai iya sa a karbe su a waje din. To babban matsalar dai shine dole ne a yi wa 'yan kasa cikakken bayani akan duk wani abu da yake tafiya a kan al'amarin Najeriya da shugabannin Najeriya suke yi da 'yan Najeriya. Idan ba a yi haka ba wannan zai ci gaba da kawo hasashe, zargi da kuma wani lokacin ma labaran ƙarya da na boge, saboda haka dole ne gwamnatin Najeriya ta fito ta yi bayani sosai a area din da kuma ake zargin cewa za a yi wani abu da ya keta dokar tsarin Najeriya ko kuma ya keta dokar dan adam.
Ita ma shugabar gidauniyar kula da sha'anin harkokin mata ta Tozali, Barista Maimuna Yaya Abubakar, ta ce a duk lokacin da Najeriya za ta sa hannu a irin waɗannan yarjejeniyoyin ta riƙa lura
document din da ta sa hannu. Kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi, kuma duk kasashen da aka bawa wannan kudaden suka yi signing wannan agreement din sai da suka san sun yadda da maganan auren jinsi ko da yake takardar ba wai ya fito karara ya nuna akan auren jinsi ne amma clauses ne in kai signing ka yadda da duka clauses din so ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya kasa ce wanda akwai addini addini akwai na musulunci akwai na krista kuma duka wayannan addinan dake kasar nan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi
gwamnatin tarayya ta fito da sanarwa mai dauke da sa hannun ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi cewa babu yadda za a yi ta shiga irin wannan yarjejeniyar saboda duk abin da za ta yi shi ne saboda al'umman kasar saboda haka ba za ta yi abin da ya saba wa dokokin kasar ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ta ga da Madina ga Hawwa da ci gaban labaran duniya
A ranar Alhamis din nan kasar Farisa wato Iran ta yanke hukuncin kisa kan wata mata yar fafutuka kan hakokin ma'aikata bisa zarge-zargen da ke da alaka da wata kungiyar kuddawa da taiwa doka karan tsaye cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama. Tun da farko an kama Sharife Muhammadi ne a watan Disamba a garin Rasht na kasar ta Iran aka kuma yanke mata hukuncin kisa akan babban laifin da aka zarge ta da aikatawa na tawaye. Cewa kafar yaɗa labaran fafutukar kare haƙƙin ɗan adam Hengjo mai mazauni a Norway da Amurka an zarge ta da zama mamba a jam'iyyar kuddawa ƴan aware Komala wadda aka haramta a ƙasar ta Iran Hengjo ta ce ta yi fama da shan azabar jiki da ta kwakwalwa a hannun jami'an tsaron jirgin asiri a lokacin da take tsare wata kotun juyin juya hali a Rasht birni mafi girma a yankin Gilan na tsibirin kogin Caspian ce ta kama ta da laifi ta kuma yanke mata hukuncin kisa bayan da ta saurari tuhumar da aka yi mata cewar kungiyar hukumar kula da sai ta akalar kafafen yaɗa labarai na rediyo da talabijin ta kasar Turkiya RTUK ta kwace lasisin wata tashar rediyo mai zaman kanta a ranar Laraba sakamakon barin baki game da kisan kiyashi da aka yi a Armenia a tashar matakin na RTUK na kwace lasisin tashar Açık Radio mai mazauni a Istanbul wadda ta fara yaɗa shirye-shiryenta a shekarar 1995 ya biyo bayan wani bako da aka gayyato a ranar 24 ga watan Afrilu wanda ya yi wata baramarama akan kisan kiyashin Armenia bakon da aka yi hira da shi a tashar ya yi baramarama a inda ya ce a bana an harata bikin tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma al'ummar Armenia ranar 24 ga watan Afrilu ta kasance wata rana ta tuna yakin duniya na daya lokacin da dalar Ottoman wanda ya gadar da Turkiyyar wannan zamani ta kashe dubban ɗaruruwan Armaniyawa a shekarar 2021 ne a karan farko shugaban Amurka Joe Biden ya amince da ranar ta 24 ga watan Afrilu a matsayin ranar tunawa da kisan kiyashi akan Armaniyawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hawwa Sharif ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana tarihi sun shiga sahun masu kula da lamura da fada a jihar Arewacin Najeriya a yin kira da a yi karatun tanatsu dangane da batun masarautun gargajiya da suka bayyana a matsayin tushen al'adun Hausa. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, masanin tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano Professor Tijjani Muhammad ya bayyana takaicin takun sakar da ake yi tsakanin waɗansu gwamnatocin arewacin ƙasar da masarautun gargajiya da suka hada da daular Usmaniya.
Sarakunan da su shugabannin gwamnatin na siyasa suna taka tsantsan, suna cizawa suna busa. Lokacin ai jiha guda ce lokacin sardauna, arewa gaba ɗaya a sunan jiha take, shi kaɗai ne shugaba. Saboda haka shi ne yake riƙe da komai. Saboda haka suna aunawa da al'adun jama'a da kuma muradinsu kafin su yi wani abu. To wannan lokaci ka san an fara samun takaddama babba tun daga raba ƙananan hukumomi da sarakuna 1976. Da aka ƙirƙiro sanin kuma sai aka ce to sarakuna sun daina shugabantar ƙananan hukumomi. Ka san lokacin Turawa Native Assault ake ce karamin hukuma. To sarakuna ne su gabanin ta ANA. To wanda aka zo an ce sun daina. Sai kuma aka ce ma 'yan siyasa za a nada shugabanta. Sai kuma aka ce ma gudunmuwan ma za su ba a ƙasa shi ma an cire su a tsarin mulki na 1979 shine kuma har yanzu kowane tsarin mulki tun daga lokacin da aka har zuwa yanzu duk ba salakuna ba su da wani gurbi da suke da shi a cikin tsarin mulki to wannan sai ya ba ƴan siyasa tasiri fiye da salakuna saboda salakuna sai suka koma kawai menene aikin su su shugabanci jama'a su zama iyayen jama'a su jama'a suka fi yarda da su ko sun cuce su ko ba su dai jama'a suka fi saba da su a tarihance saboda sun fi ganin sun fi kusanci da su
to sai ya cewa misali dokar nan da majalisar dokokin Sokoto ta yi take cewa ta haramta ko ta cire hannun sultan daga hannun daga hurumin wato nada kowanne irin basarake za a iya cewa kaman ci gaba ne na ita waccan garan bawar da aka yi wa kananan hukumomi na 1976 1966
da kuma tsarin mulki ba so sai wani fassara suke so su idan suka ce sun cire na yadda sun ci to waye zai nada waye ya fi sanin kasa gwamnan da aka nada yau shekara daya shi ya fi sanin jihar Sokoto da jama'ata yadda shi sultan wanda ya gaji a fuskiyar da shekara 200 cikinsu waye ya fi sanin jama'arsa su shugabannin da ai wannan suka kalla su kansu tura abin da yasa ba su cire sarakuna ba kenan sun fi sanin tarihin kasa idan suka yafuce su to ta zo maza ai musa kasa to wannan abin da ake gani mutane suna gani kamar da wasa amma abu ne babba amma tambayar da zaka da dubawa shine me isa arewa maso yamma me yasa ba a yi wannan arewa maso gabas su ne yasa gwamnatin su ba sa me yasa arewa ta tsakiya da ake ce mata nan wannan gwamnonin su nasarawa shi da me yasa ba a yi me yasa bangaren yaraba ba a yi me yasa bangaren ibo wanda su turawa ne masu kamun sarauta me yasa ba a yi me yasa kudancin kudu ba a yi to siyasa ce take shigowa su kuma gwamnonin da suke arewan na yanzu ba su da ilimin tarihi na al'adu na asali na wani yanda aka taso ba su da ilimin irin gudunmawar da sarakuna suke ba wajen rike kasar gani suke kawai dan an zaɓe su kuma mutanen sun ga cewa wannan iyayen jama'a ba su da amfani to wannan kuskure ne babba kuma wallahi ba ina faɗan na san gai bane masanjari bai san gai ba amma in dai aka ci gaba da wannan su kansu wannan ba za su yi mulki ba
Masanin tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano Professor Tijjani Muhammad Ahirassu da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Manuniya
Ashe har yanzu damban dambarwa bata kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka
majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki shine yau yazo domin ya bi kadin hakkin sa a gaban kotu saboda ai walwalar da
gwamnan Nasiru Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa
a jihar Zamfara ma rikitar rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC ce ta saki ballo ballin baraka
da bangaren yari da bangaren matawalle wai su da masu ba da tsaki ni kuma nace to in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kike
game da karawa kasafin kudin barau adi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kudi a masajjan tarayyar Najeriya ne yake cewa ai dama ba amma fara aiki da kasafin kudin wannan shekara ba ma har ya zuwa war haka
kasafi kudin da muka bada daman ayi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin mu da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka shiri na 176 cikin jerin shirin manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka me yuwa kuma kokarin yankan shakkar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya ruga gaban kotun da yace ya je ne ya kai kuka tsohon kwamishinan mahalli a jihar Kaduna Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna ɗan Rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar Kaduna da ya zargi tsohon gwamna ɗan Rufa'i na cike da shakaka
abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar Kaduna wanda ta binciki basu suka da aka karbo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba to shine yazo domin ya nuna cewa an zalunce shi ba a yi mishi daidai ba ya kamata a bashi dama ya kare kanshi amma hakan bai faru ba to kuma tsarin mulki na kasar nan da kuma ainihin gundarin kudurori na kare haƙin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutun shi ma ka bashi dama majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da damun muke ta magana akan rahoton shine yau gashi ya bayyana ya zo yau domin ya bi kadin hakkin sa a gaban kotu saboda ai walwalar da
sai dai shi maga takardan babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono cewa yake tsohon gwamnatin jihar Kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka
wai yau ne Nasiru ɗan Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora ta hana shi koran almajirai kotu ya kora ba abinda kotu ba tana shi ba sai yau a ce malam Nasiru Ahmed Rufa'i wai ya san da kotu a Najeriya har kuma yana kokarin kotu mai shaki sa in abinda dadi me yasa shi yake bin umarnin kotu a lokacin da yake kan gwamnati
adalci ne yace ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba
to shi mai lokacin ne adalci yayi yake bin umarnin kotu bayan akan haƙoƙin mutane
dama ana zargin kamar ƴan majalisa saboda kuna da ƴan masa da yawa a majalisar kamar ku ƴan masa ku ne suke ingiza wannan bincike
to ai ba a ce ƴan majalisar PDP sun yi ba an ce majalisar gurin jihar Kaduna so ba maganar PDP ba maganar APC duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take saboda lokacin da ake campaign mun fada Malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissa fa duk dan jihar Kaduna ana da shi da akalla dera 100,000 zuwa miliyan 5 lokacin ƙarar su ya karyata har ya ce ma yana da ansar zai ga mu ubangiji to yanzu gaskiya tayi halinta da kansu sun zo suna tunawa kansu a CD suna fadin gaskiyar abin da muka fada suna tabbatarwa
shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a Najeriya Malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuren da masar doko kin jihar Kaduna tai a lokacin binciken ta ne yasa take ta faman shan caccaka
yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi ba sun ba domin su mutane waɗanda aka mulka din za su zo su ci yadda gaskiyar magana take daga bakin shi Nasiru ɗan Rufa'i daga bakin ita majalisa da take za ta bincike shi amma a tare kwamishinoyin shi ko a saurare su ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamnati ba shi ba
amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne malam din yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC
eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi mu abin da muke magana shine aka ce fiya hiyari saboda kan EFCC da gaskiya take yi wannan bayani da kwamishinoyi suka bayar tunda shi gwamnati bai ji yayi bayar sai ta kama su sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su sai kan su je ne jin kafa su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almundan hanan kuɗi wacce a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta halinta
da lamu ita ma dai jam'iyyar APC jihar Zamorawa ta sake taka tarkon turgudo da aka ji sanata Kabir Marafa na cewa wasu ƴaƴan jam'iyyar ne ke neman banka wuta a dakin jinka
kanan wannan APC ta lemu mun yi fada har mun jima kanmu mu ƴan APC na jihar Zamfara daga baya ta kira mu ta ce a zo a yi sulhu da juna kuma a wannan lokaci mun ka ce mun roshe namu bangare kuma mun yadda da shi na yari tunda cewa an kai a zo a yi sulhu tsakani da Allah an ka rike mun ka tafi daga baya kuma APC ta zo ta kwace komai daga gare mu ta bayawa gwamna Matawalle an ka ci gaba da gwagwatawa daga baya kuma aka zo aka ƙara yin wani grand sulhu duka muka haɗe wuri guda an ka shiga zabe amma wasu ba su yadda da wannan fadiya ba sun kai ma wannan sulhu kafa angulu mun ka fadi zabe amma Allah ya taimake mu mun ka tana shugaban kasa da sauran su to bayan yanzu shekara ɗaya kawai sai muka je wai gida APC wadda shekara uku bata kira ko ɗan banjo masu rawar kasuwa ba a taba kiran mitin ba ba a taba ce ma kowa zo ku jam har mun ka shiga zabe har an ka fadi wai yanzu ta holka ita APC kuma wai sai tace wai ta kira wai mitin na masu ruwa da tsaki su ne masu ruwa da tsaki da bangaren yari da bangaren matawalle wai su da masu ruwa da tsaki ni kuma nace to ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba ni in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi don haka nan tunda yanzu su sun ka tanaji wannan hada to mu ma ba mu yadda ba yanzu zamu yi namu bangare mu ci gaba da gwagwatawa Allah ya ba da rabo sa
shi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kudi a masar jantare Najeriya sanata Ali Indume daddale dalla dallan dalilan dan karakarin watanni don kashe kasafin kudin bareyi dukko da yake tun baran ma wannan kasafi ya riga ya zama doka
wato mun kara lokaci ne akan daman da zasu yi na aiwatar da kasafin kudi da akai passing a 2023 dalili don akwai wayansu manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a karasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget din ba a fara implementing da wuri ba na biyu kuma wato wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai zama to kamar abandoned project shi yasa muka ce a kara lokaci don su aiwatar da capital kawai na wayannan kasafin kudin na 2023 da kuma kuri-kuri na 2023 shine karki kara karki rage
to yanzu in kuka kara wa'adin kasafin kudin shekara 2023 ina kasafin kuɗi na wannan shekara
yawa kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka bada daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida cewa sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaba a cikin su sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kamar a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kamar ba da ma contract din to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi
tun da zamu iya baje muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar mu rafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya da sannu-sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1057 ne su yi sallamar cikin kujerin da akan su ne da ma suke ganin su sun riga sun daukaka kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Maryam Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan banka da duk wata aika-aika. Ni Isa Lawal na garin Ikara ne ke cewa sai kullum mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Kuma ga da na Ikara sai ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Kada ku bari a ba ku labari. Abin da ya sauka kenan a shirin na safiyar yau sai dai kafin mu yi sallama ga Hawwa da tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice a jiya Alhamis ne Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kusan karni biyu da rabi hutun ranar 4 ga watan Yuli da ta kasance rana da ta ayyana ta cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da ya rika tatsatsi da haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. An yi faretin murnar demokaradiyyar kasar a ko'ina a fadin Amurka. 'Yan sandan tarayya na kasar Brazil sun kama tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro da laifukan badaƙalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga kasar Saudiya a lokacin yana ofis, cewar wata kafa da ke da bayani akan zarge-zargen. Wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai ba ta ba da cikakken bayanai takamaimai ba akan laifukan. Jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a saka sunansu saboda ba su da hurumin yin magana akan batun a bainar jama'a. A yayin da kungiyar kauncin tsaro ta NATO ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa, kungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin Indo-Pacific. A yayin wata hira da muryar Amurka Stephanie Flanagan, babban jami'i a kungiyar bincike da nazari ta RAND, ya ce kungiyar ta NATO bata taka wata muhimmiyar rawa akan sha'anin tsaro ba a yankin na Indo-Pacific amma yace NATO da kawayenta na fahimtar karin bukatar da ke akwai na gudanar da matakin aiki tare a yankin.
To gaida malama Hawwa, masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci, kada a manta za a iya sake jin shirin baki ɗayan shi a lokacin da muka saba fitowa da Hantsi, ko kuma shafinmu na intanet voahausa.com. za a kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Hawwa Sharif ta karanto labarai, da Dadi Balawe da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyar mu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa, ko ni lafiya mu kuma mu fara lafiya da alheri.